أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود عليه السلام مكية وهي 120 آية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna gode wa Allah madaukakin sarki da ba mu dama za mu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ma. Yau a 28 ga watan 9 hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda ya zo daidai da 29 ga watan 4 2022 Gregorian calendar. A cikin ikon Allah yau zamu tashi sabuwar sura. Mun karanta suratul Yunus alayhi salatu wassalam. Mun ga kuma sakon da take dauke da shi. Da sakon da Allah madaukakin sarki ya aika annabawa da shi daya bayan daya. Wannan sura ita ma tana dauke da irin wayancan sakonni da wancan sura take dauke da shi ko kuma wato kenan wanda yafi ma nauyi. Wannan sura ana kiranta da suratu Hud. An ambace ta da sunan Annabi Hud alaihi salatu wassalam saboda ambatonsa da aka yi a cikin sura din. Kuma a Makka aka saukar da ita. Kamar yanda wato kenan Hassan al-Basri da Ikrima da Dawud da Jabir suka yi magana akan ta. Haka ma Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki da shi ya wa baba su cewa wannan sura a Makka aka saukar da ita sai dai ayar da take cewa wa qimi salata darafayn nahari wazulufa minan nahari wa abi wazulufa minan layli. To wannan aya ita ce wato kenan madaniya a cikin da wannan sura da zamu karanta yanzu. Suratul Hud alayhi salatu wassalam sura ce wanda take dana da nauyi sosai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ikra'u suratul Hud yawm al-jum'a. Ranan Juma'a ku riga karanta suratul Hud. Ranan Juma'a. Muna ji abin da yake fada? Ka'ab Allah ya dade shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'u suratul Hud yawmul juma'a. Ranan juma'a kowa ya rika karanta suratul Hud. Haka ma Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas cewa sayyidina Abu Bakar ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shifta ya Rasulullah. Ya Rasulullah furfura ta fara kama ka bi mamaki. Kaga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kwata shekara 63 ne. Amma a wannan lokacin sarfurar yar kadan ce ta tsoro a jikinsa har ana mamaki. Aka ce masa ya Rasulullahi furfura ta fara kama kafa. Sai ya ce eh haka ne. Shaybatni Hud wal waqi'a wal mursalat. Yace ai suratul Hud din nan yawan karanta ta shi yasa ni furfura da ita da yan da waqi'a suratul waqi'a idza waqatil waqi'a kenan kawa da kuma suratul mursalati da amma ya tasa'alun da idza shamsu kuwirat wayna surori nawa kenan surori biyar saboda sakon da yake cikin su yana da nauyi sosai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun suka sashi furfura sun suka sashi wato kenan furfura. A cikin wani hadisi da aka tambaye shi cewa ai wato kenan ka furfura ta kama ka shine sai yake cewa sai batni hudun wa aqwatuha. Suratul Hud da ƴan uwanta wallahi su suka samu furfura. Sune ƴan uwanta ta sunewa wanda muka karanta yanzu akwai idza waqatil waqi'a akwai amma ya tasa'alun akwai wal mursalati urfa akwai idha shamsu ko wirat so su nawa kenan so su hudu akwai sako mai nauyi a cikin wannan surori saboda idan ka karanta su zaka ga tarihin al'ummomi da suka gabata da kuma wato kenan dankan da Allah madaukakin sarki ya yi musu zaka wuce cewa Allah yana da karfin mulki yana da karfin mulki yana kuma da wato kenan cikakken mulki sannan kuma yana da danka saboda haka babu wata lahaza ko kwaya daya da dan adam zai iya kubucewa Allah madaukakin sarki mutum ya bi ta hankali zai kasance power da authority na Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura da aka shi yasa sai kaga tana firgita mutum in kana kallon abubuwan da yake faruwa a cikin ta sai kaji kana firgita to tsoron nan da kake faruwa yake faruwa da kai kuma wato tsoro kuma yakan wato kenan sa jikin mutum ya yankwane yakan sa danshin da yake jikin mutum sai ya yankwanewa wannan yankwanar kuma gashin da yake jikinka sai ya zama baya samun bayi da ya kamata mun gane wannan yau ai gindin kowane gashi na mutum akwai inda ruwa yake shiga kuma yake fita ta nan gumi yake fita da sauran su saboda haka idan ya samu ya yankwane shuka in ba ruwa a jikinta za ta iya yankwanewa haka ma gashi wato kenan in babu wannan rutuba din a jikinsa zai iya yankwanewa abin da yake sa wannan rutuba din ya zama ya toshe kuma shine firgici da rashin kwanciyar hankali da wato kenan tashin hankali yakan kawo irin wannan ba ku ga ne inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wildana shiban ta yaya za ku yi ku ji tsoron Allah alhali kun bujire ma ranar da za ta sa yara yan kankana su furfura ai ranar tashin alkiyama kenan to firgicin tashin alkiyama yaro dan shekara uku sai ya furfura saboda ai da firgicin nan yazo jikinsa zai kada in jikinsa ya kada kuma zai zama ya yankwane saboda rutuban da ya kamata ta bi jikin gashi ta yi bayi a gashin ya zama ya tsira mai kyau to ba zai samu wannan ba don haka sai ya zama wato kenan gashin ya yi fari bai samu ainihin ingredients din da ya kamata a ce ya samu ba don haka wato kenan sai ya zama yana yin abin nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama tsananin fahimtar da yake ma wa'annan surori su suka sa shi wato kenan a cikin wannan yanayin su suka sa shi a cikin wannan yanayin wasu malamai suka ce abinda ma particularly ya sa wato annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan firgici ya su daga masa hankali a ciki da bayan generally suna da abin daga hankali a cikin su amma specific point din da yafi daga masa hankali shine inda Allah yake cewa a cikin wannan sura din first again kama umirta Muhammadu ka tsaya daidai kamar yadda aka umarce ka kullun yana tunani a zuciyarsa ya ne ne zai tsaya daidai yanda Allah yake so saboda ai yafi mu sanin Allah yafi mu kuma yaqini tsakanin sa ubangiji babu abu na Allah madaukakin sarki ko da misali zarratin ne wanda yake da shakku a kansa ya san shi idan ana sani 100% to ya san shi 100% dan haka to sai Allah madaukakin sarki ya ce first taqim ba ce kamar sadata ba sai ka ce kamar umirta da an ce ka tsaya kyam yanda zaka iya yi in yi iya yanda zai iya yi ai shikenan ko kada addal wajiba to amma sai aka ce aya yanda ya kamata ya kamata ya zama wato kenan tsayewa akan harkar addini gaba ɗaya tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane a matsayinka na shugaba da sauransu tsakaninka da dabbobi tsakaninka da duk al'ummarka gaba ɗaya tsakaninka da kafirai ya zaka yi akan wannan a ce kuma ka tsaya daidai yanda Allah madaukakin sarki yake so to da wannan abu ya daga hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama wato kenan shine yake daga masa hankali har ya furfura ta fara tunkuno masa tunda aka saukar da wannan sura bai samu kwanciyar hankali ba bai samu nutsuwa ba musamman lokacin da yazo ya karanta ta to ba zai samu wato kenan nutsuwan da za ta bashi kwanciyar hankali ba ayyo riwaya cewa wani daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki sai ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam suratul hud annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya zaidu hadhihi alqira'a fa aina albuka karatu dai gashi kai hisab na surat Hud ina kuma kukan da ya kamata a ce ai in an karanta ta kenan kuma yana karantar da mu cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana karanta sura har kuka take saka shi kuma duk mutumin da yake nazari a lokacin da yake karanta wannan sura din inda ya bi ayoyin ya bi haƙin su zai iya yin gaske ya karanta ta kukan bai zo masa ba kaga dama ne sai sace masa ji tsoron Allah yace mana ku ji tsoron Allah ku rika yin kuka idan ba za ku yi kuka ba to ku kakalo kukan ko in ba za ku yi kuka ba ku kakalo kuka kamar yana masa ishara cewa in kana karanta wannan sura to kai ku rika yin kuka in ba za ka yi kuka ba ka kakalo kukan saboda firgicin abin da yake cikin wannan sura din dan haka sura ce wanda take mai girma gaske kuma kamar yadda muka karanta a farko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku rika karanta suratul Hud ranar juma'a ko yau din nan kenan yau ne juma'a ko yawwa to da ka kowa ya san mai da shi daga cikin program din sa din ran juma'a zai karanta suratul Hud to mu ji malam
bismillahirrahmanirrahim alif lam ra كتاب أنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
الله مدوكين تركي تشي ألف لام را الله مدوكين تركي شيني من في ثاني دا بندي كان نفي دو ان حروفا دا ألف دا لام دا را كتاب اي معنى هذا كتاب وانا لتافي ني ai wato kiran saukakke daga gurin ubangiji o kimat ayatuhu wanda aka wato kenan kaiwa kware aka kai matuka wajen kwarewan tsara ayoyinsa wato kenan sun mafusila sannan sai aka sasu suka zama dalla dalla aka yi bayanin su dalla dalla duk wannan ya zo min ladun hakimin daga gurin wanda yake shi gwani ne a cikin yin wannan tsari kabirin kuma wanda yake da experience yake da wato kenan basaniya ta gaba da ta baya kenan ya gaje ya ga yau ya san wa fike nan komai da komai fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa kitabun ukimat ukimat din nan wato ana nufin wato kenan an tsabtace su ukimat an tsabtace su ai ma'ana ji'ilat muhkama ayoyin an sa su wato kenan a tsare a tsare a tsare tsari wanda yake mai kyau wanda gaba ɗayan ta ba za ka iya samun wato abin da yake kuskure a ciki ba yanda tsarin ayoyin alkur'ani yake ba za ka samu wato kenan kuskure a ciki ba in an ce ihkam shine wato kenan ya zama babu fasadi a ciki babu barna yau saboda haka babu barna a cikin alkur'ani babu inda za ka kama kuskure ko guda ɗaya ko kuma ka ce nan bai yi daidai ba da haka aka yi da yafi in dai alkur'ani za ka bi wato kenan baraka samu wannan ba ai nuzimat an tsara shi tsafta na zaman muhkaman tsari wanda yake akwai tsafta a cikin sa wanda yake layal haqu tanaqusun wala kalal baraka taba samun tawaya ko kuma ka samu wata kofa da zaka shigar da wani abin da an kawo shi in ya shiga gurin wato kenan zai fi dacewa ba don haka Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki da yake cewa wato ai abinda ake nufi da hukumat ayatu din nan shine lamin saka kitabu wannan littafi na alqur'ani babu wani littafi da zai zo shi ya soke shi kamar yanda ya faru da littafe na baya at-taura da injila ai yanzu babu at-taura babu injila haka ne saboda an riga an soke shi bishiratihi kullu shara'iyatun saku da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam sake shi an soke abin ne yanzu ba za ka dauko bible ko kuma gospel ka zo kana karantawa ka ce za ka yi hukunci da shi akan rayuwar mutane ba ko kuma akan addinin mutane ba babu saboda an riga an soke wancan da abinan amma alqur'ani babu nasku a cikinsa allahumma illa abin da shi kansa alqur'ani yayi naskun sa da kansa manansa min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithlaha to in ba haka ba wato kenan ba za ka samu abin nan ba saboda haka ba za ka samu kuskure a cikin sa ko kuma nasko a cikin sa wani abu mai daidai ba cire shi a sake sa wani amma kan ga sauran littafai yanzu at-taura gaba daya an aje ta a gefe linjila gaba daya an aje ta abin nan zabura an aje ta a gefe yanzu littafin da yake Allah madaukakin sarki yake a zai hukunta mutane akan sa, wato kenan shine alqur'ani, din alqur'ani. Saboda ayoyin cikin alqur'ani haka suke. Wasu malamai suka ce kitabu hukumar ayatu din ai ita wannan sura ake nufi, amma dai general da sun fi tafi general alqur'ani din ne wato kenan ake nufi gaba daya. Kun gane wannan? Kuma fusilat, sannan kuma sai aka yi tafsil din sa, ai ma'ana aka kawo shi dalla dalla wa'adu daban a cikin alqur'ani. In kana karanta alqur'ani, wa'adu inda Allah yake ma mutane bushara daban yake, wa'idu inda Allah yake narko da barazana cewa duk wanda ya kaza ga makoman sa shi ma daban yake a cikin alqur'ani, inda ake maganar lada daban, inda ake maganar azaba daban, inda ake maganar kissosi daban, inda ake maganar tarihi daban, inda ake maganar halal shi ma a fili yake, inda ake maganar haram shi ma wato kenan a cikin a fili yake. Don haka bayan tsarin alqur'ani akwai abin da ake kira ihkam, shine tsafta a cikin lamarin babu kuskure, sannan kuma an jera shi kuma dalla dalla ta yanda kowane hukunci ya fito daban, shine ma'ana summa wato kenan fusilat. Summa fusilat wannan kuma wato kenan duk daga gurin Allah madaukakin sarki ne, tunda shine ya tsara wato kenan kayan sa. Anan aka ce milladun hakimi, dama gwani ne a cikin lamarin Allah madaukakin sarki, wato kenan babu hikima a duniyar nan face dama Allah madaukakin sarki shi ya tsara ta daga gurin sa take. Sannan kabir kuma aka ce wanda yake da experience, wanda yake ya jarraba ya gwada ya gani, shine ake kiran sa kibra, ana kira sa wato kenan kwarewa akai. Allah madaukakin sarki kwararre ne akan wannan al'amari. To yanzu Qur'ani ya tabbata kenan shi akwai ihkam a cikin sa, babu nasku, babu kuma kalalu, sannan kuma tsarin sa komai da komai dalla dalla yake, babu abin da yake an yi shi a duhu. Don haka ma larabcin alqur'ani yafi kowane littafi sauki, littafin alqur'ani, saboda ai sako ake so a insar ma mutane ba dai a fada musu shi da yaran da ba za su fahimce shi ba, don haka aka kawo shi da sauki ta yanda yarinya mai tallan gyada ma za ta iya haddacewa alqur'ani, saboda wato kenan saukin sa da Allah yake cewa yasarna alqur'ana lizikr. Amma duk da haka wasu daga cikin malaman balaga, musamman mutazila, ƴan mutazila suna wato kenan istidlali da wannan cewa alqur'an, ka daga cikin aqidar mutazila shine alqur'ani halitta ne, wanda yana daga cikin matsalar da Imam Ahmad dan Hanbali ya fuskanta a zamanin sa. Saboda manya-manyan malamai a wani lokacin gwamnatin Banu al-Abbasi ta karbi aqidar mutazila, don haka addinin mutazila shine wanda yake gwamnati ta karbe shi, don haka malamai da yawa sai suka karbi wannan. Amma kadan daga cikin ahlus sunnati wal jama'a suka tsaya, musamman wanda ya fuskanci matsala a wani lokacin, akwai Imam Ahmad bin Hanbal, babu azabar da bai sha ba, babu azabar da bai sha ba. Sai Ibnu Du'ad, manya-manyan malaman wannan lokacin, su Abdurrahman bin Abi Layla, duk ba su goya masa baya ba. Amma Allah madaukakin sarki ya yi amfani da Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal, shi yasa ba ake ce masa Imam Ahlus Sunna, wajen wato kenan samar da al'ummar musulmi daga cikin wannan. Dan da Ahmad bin Hanbal ya yarda da wato kenan al'umma ta shiga halin kankani kai, ana ce masa malam, ana ce masa jiba'i, sai ke cewa wannan aya dalili ne cewa alqur'ani makaluki ne. Saboda aka ce kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat, kaga ta hakim daban, sannan tafsil daban, sai da aka yi masa ihkami, sannan sai aka zo aka yi masa aminan. To waye ya yi ta hakimi din, wani ne ya yi? Waye ya yi tafsili din, wani ne ya yi? Saboda aka kenan yin sa aka yi. Kuna fahimtar maganar argument din sa? Yes, da haka kenan ashe alqur'ani wato kenan makaluki ne. Abin da ake nufi a nan shine cewa qur'ani kamar yadda mu muke makalukai, wasallacin nan makaluki, bishiyan nan makalukiya, alqur'ani ma wai halittar sa aka yi. Abin da aqidar ahlus sunnati wal jama'a take a kansa shine cewa alqur'ani ba makaluki bane, saboda zancen Allah ne, sifa ce daga cikin sifofin Allah, daga cikin sifofin Allah tun daga qawaidi ana karantar da mu, akwai alkalamu, Allah yana magana. To maganar Allah siffar Allah ce, haka ne? Da haka siffar Allah ba za ta taba zama makalukiya ba, tunda Allah shi ba makaluki bane. Mun bayyana wannan? To saboda haka sai malamai suka nuna masu cewa ina ba haka ake nufi ba. Ai wannan kam ana kidabi da jama'a ne gwargwadon yanda su za su fahimta. Yanzu wannan rubutun da muke gani, wannan rubutun makaluki ne, ai lokacin da aka zo aka rubuta shi mutane ne suka rubuta shi, amma asalin magana alqur'ani wanda aka sau jibril ya sako da ita ta Allah ba da kuke sauke wannan ma makaluki ya bace. Mun gane yawa yanzu ba shi a rubuta da larabci ba, ai za a iya rubuta shi da wani yare ma haka ne. Turawa ma suna yi, akwai translation na alqur'ani ko akwai ma da Hausawa muna interpretation da salatu do yannan sune makalukai, amma ba asalin maganar Allah ta alqur'ani ba. To saboda haka alqur'ani ba makaluki bane. To mu je malam. Allah ta budu
Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nazirun wa bashir.
Allah ma da kuke sarke ce wannan littafi an saukar muku da shi wanda yake an tsabtace shi, an yi kuma bayanin hukuncensa na halal da haram da wa'adu da wa'idu da duk sauran abubuwansa dalla-dalla, shi ne summa fusilat din. Me yasa aka yi haka? Saboda ku fahimci alqur'ani kuma ya zama la ta'budu illallah, kar ku bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki, tunda Allah ya saukar muku da littafi kuma ya muku bayanin sa dalla dalla, ko babu abin da yake na rikici wato kenan a cikin sa. Yawwa, saboda haka Allah ta'budu illallah, kar ku bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki. Wannan shine sakon da aka tura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gara wa mutane, ko ce inni lakum, lalle ni dinnan a gare ku, nazirun mai gargadi ne, wa bashirun mai bushara ne, ina muku gargadi dan kar ku shiga wata ranar lahira, ina muku gargadi dan kar ku fuskanci matsala a cikin kabari, ina muku kuma bushara da aljanna, ina muku bushara da rahmar Allah madaukakin sarki, ni din kuma na tafi minhu daga gurin Ubangiji nake. Ma'ana Allah madaukakin sarki shine ya aiko ni da wannan sakon. To mu je malam, anistaghfiru
wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akafu alaykum adhaba yawmin kabir.
Allah madaukakin sarki yace bayan an kafa muku sharadin kar ku bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki, sannan kuma anistaghfiru rabbakum, kuma ku nemi gafaran ubangijinku, ai wato kenan adafi ne akan wancan magana din, kar ku bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki, kuma ku nemi gafaran sa a dukkan abin da ya shafi kuskure zuwa gare shi. Summa tubu ilaihi, sannan kuma sai ku nemi tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki, ai wato kenan ku koma wurin Allah madaukakin sarki ta hanyar da'a da kuma wato kenan ibada, da kuma ibada wato kenan zuwa gare shi. Sun ma'anan malaman nawa suka ce wato kenan ma'anan ta shine wawu, saboda adama ana samun abinda ake kira tabadulul ma'ani bainal hurufi bainal hurufin ma ake kinsu bainal hurufi bana adwatir rabti adwa huruf adwatir rabt sukan cancanja, wani dauki ma'anan wani a wani guri, wani dauki ma'anan wani a wani guri. Yanzu kaga kaman nan kaman da kace fankihu ma tabalaku minan nisa'i mathana wa thulatha wa ruba, kaga wawo din nan ba asalin yana wawo ne a zauna a gurin, amma kuma yana ma'ana, yana magana, yana daukan ma'anar menene? Au, yana da kamanan au ne, masala au thulatha au ruba, ko ku auri mata da ya muku dadi, ko ku auri bibbiyu, ko kuma ku auri uku uku, ko kuma ku auri hudu, in kun gura jin tsaron ba za ku iya tsayi rike su da adalci ba, wa wahidatan sai ku auri wato kenan guda daya. Domin in kace zaka fassara waw din nan da ma'anansa na farko na asali, sai kace ku auri mata bibbiyu da uku uku da hurhudu, nawa kenan hada? Ka aure biyu, ka aure saki aurewa uku, ka saki aurewa hudu, nawa kenan? To kaga da wannan mutane suke istilali sai su je su aure mata tara, sai su je su aure. Wani kuma yace ai times ma ake nufi, biyu times uku da sudu sadaka sai mutai ce akwai anita sai da wani mutum da almata 80 ko malami ne kuma na addini musulunci da aqidar wannan aya din saboda rashin fahimtar abin da ake kira tabadulul ma'ani baina adwatir rabbi alqur'aniya canjin wato kenan ma'anoni da yake faruwa tsakanin adwatir rabbi sune kalmomin da suke hada kalma da kalma harufa da suke hada kalma da harafi ko har ana kiransa conjunctions ko interjections to su da aka karancin fahimtar wannan sai zama wato kenan matsala a gare shi don haka yanzu anan zaka ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi ai aka ce wato kenan a waw din a thumma din anan ma'anan waw take nufi shine ma'anan sa wa astaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi ba wai sai kun yi istighfari sannan ku yi wancan ba saboda da istighfari da tuba kusan abu guda ɗaya ne idan kace istighfari kai shiru to tuba ma ta shiga duk lokacin da kazo Allah astaghfirullah Allah ka yafe ni Allah ka yafe ni daidai kake da shi Allah na tuba in kuma kace Allah na tuba daidai kake Allah ka yafe ni saboda da istighfari da kuma tauba idan suka rabu to ma'anar su haɗe take idan suka haɗu ne wato kenan ma'anar su take rabuwa saboda haka wani sakiro rabbakum thumma tubu ilayhi ma'anar su shine ku nemi gafarar ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi tuba shine ku daina aikin sabon sannan ku koma zuwa ga Allah istighfari kuma ku nemi a yafe muku wato kenan abinda kuka yi na sabon Allah madaukakin sarki idan kun yi hakan nan yumatikum mata'an hasana ubangiji Allah madaukakin sarki zai je da ku dadi wato kenan jin dadi wanda yake mai kyau zai je da ku dadi wanda yake mai kyau anan malamai suka ce kadan daga cikin falalul istighfari kenan da kuma tuba yace in kun nemi gafarar Allah kun tuba zuwa gare shi yumatikum Allah zai je da ku dadi mata'an asalin jin dadi ya ne ne jin dadi yake shine wato kenan duk matsala za dauke muku ita damuwa ai akwai damuwa akwai jin dadi akwai firgici cikin akwai jin dadi a cikin firgici akwai jin dadi a tashin hankali akwai jin dadi a fitina wanda ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yakan wato kenan je da shi dadi ta hanyar rage masa fitina a rayuwarsa rage masa matsaloli a rayuwarsa har ma wasu malamai suke cewa wai abinda ake nufi da wannan shine wato kenan Allah zai sa na farko Allah zai yalauta muku arzikinku Allah zai rabuta muku arzikinku Allah madaukakin sarki zai ba ku lafiya Allah madaukakin sarki zai kare ku da fitintunu wasu malamai suka ce kuma Allah madaukakin sarki zai sa a cikin zuciyarku wadatuwa da kadan shine iyaka abinda kake da shi ya ishe ka akwai mutanen da iyaka da abinda suke da shi nan ba su taba sha'awan haram ba su taba sha'awan hakkin wani ba su taba tsayin mallakan kayan wani a nasu nan ya ishe su wannan ma yana daga cikin jin dadi ba su da shi dan nasu ya ishe su da haka ko babu abinda ya daga musu hankali to dan da hankalinka akwai ce menene ko da mace jina ku san gamba kasar da shi hankalinka zai tashi ba zai tashi ba abinda zai dame ka hawan jini ba zai amma aka ce gashi fa gaka ka rasa kuma ta inda zaka fita yanzu duciyar mutum sai ta kada zai kada to Allah madaukakin sarki daga cikin falalan istighfari shine zai ji yadda ku dadi zai dauke muku damuwa zai rage muku wato kenan matsaloli matukum mata'an hasanan ila ajalin musamman zuwa ga wannan ajali wanda yake abin ambato ajali ambato wasu malamai suka ce zuwa mutuwa ne Allah madaukakin sarki zai baka kwanciyar hankali da natsuwa a rayuwarka har ya zuwa wato kenan lokacin mutuwa wasu suka ce a'a ana nufin ranar tashin alkiyama ne saboda haka har ya zuwa tashin alkiyama akwai wannan lamentation din wasu kuma suka ce a'a ila da kullu jannati har ya zuwa wato kenan shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai jiyar da ku dadi har ya zuwa lokacin da za ku shiga aljanna ma'ana zai kwantar muku da hankali hayyanar duniya ba za ta daga muku hankali irin yadda za ta sa ku zama kun kauce wa hanyar Allah ba sannan wayyitu kulli dhi fadl Allah madaukakin sarki zai ba wa kowane mai falala fadlahu shine falalarsa ai ma'anan wannan shine wayyitu kulli dhi amalin sawaba amalihi Allah zai ba da kullu zai amilin duk wani mai aiki Allah madaukakin sarki zai bashi ladan aikin sa, ko kuma duk wani aiki da kai Allah zai baka ladan wannan aikin, wato kenan da kai. Ko kuma duk wani mutumin da yake da mutunci sai kuma ya karbi musulunci, to mutuncin nasa nan Allah zai maintain masa wannan mutuncin nasa. Allah madaukakin sarki zai ba abin da baka ko a zamanin jahiliya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan sun shiga musulunci yace aka ce ya rasulullahi wane ne khairun nasi, ko khairun nasi yace wa, yace yusufa nabiyullahi bin nabiyullahi bin nabiyullahi bin khalilillahi. Aka ce waye khairun nasi, sai yace atqahum, wanda yafi kowa tsoron Allah. Sai ba su in general terminology, saka ce alaysu an zalika, alaysu an zalika nasalaka, ba wanda muke tambaya. Sai yace musu to ai fa yusufa nabiyullahi bin nabiyullahi bin nabiyullahi bin khalilillahi, wanda yafi kowa alkhairi yusufa ne, shi annabin Allah, dan annabin Allah, dan wani annabi, baban nasa ma dan annabin Allah, shi kuma baban nasa shi kuma dan badadin Allah, annabi Ibrahim. Sai suka ce ba wanda muke tambaya ba. Sai ce fa amma adilan adadi tafaluni, kenan kuna tambaya na ne akan baramun Laraba ko? Don haka ne kiyaruhum fil jahiliya kiyaruhum fil islami idza faqihu, manya-manyan su, zababbun su, wanda suka fi alkhairi a cikin su lokacin jahiliya, yanzu da musulunci ma zo, sune manya, sune kuma zababbuwa. Amma idan sun yi ilimi, saboda idan sun yi ilimi kaga sun dauki kayan falala, dan haka Allah ba da kuke zaki zai ba su falalan su, zai ba su darajar su, zai maintain musu wato kenan komai nasu. Dan haka shine ce waitu kullu dhi fadlin fadlahu, dun mai falala, dun mai daraja, dun mai mutunci sai ya shiga musulunci, musulunci yayi lamentin zai kiyaye masa wannan darajar tasa da falalansa, wato kenan da mutuncinsa. Wayinta wallahu da karanta wayinta wallahu. Allah barakun yi zake, to amma idan suka juya baya, suka ki duk wannan bayanin da aka musu dalla dalla, gashi an kawo musu littafi ukimat ayatuhu min ladun hakimin kabirin, suka juya baya, to kace musu inni akafu alaikum azaba yawmin kabir, wallahi ni ina jiye muku tsoron azaba ta wata rana wadda take mai girman gaske. Wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama, dan haka akwai firgici a cikin wannan ranar tashin alkiyama din, rana wadda take mai girma. Duk wanda ya juya baya, Allah madaukakin sarki zai hada shi da isheni a wannan rana, to kuma shine nake jiye muku tsoro. To mu je
ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Allah madaukakin sarki yace marji'ukum ila Allah, muku zuwa ga Allah ne, dukkanku da mu da ku duka zamu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki. Ya kamata ce mutun yi nazari akan wannan, wanda ko zai kasance ba da maut, bayan wato kenan mutuwa. Wa huwa qadirun, shi kuma Allah madaukakin sarki yana da karfin iko ala kulli shay'in, akan komai, wato kenan a wajen sawab da kuma ikab. Idan Allah ya ce zai bada lada kaza, to yana da iko zai iya barwa. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wanda yafi kowa walakantuwa a cikin yan aljanna, wanda ya shiga wuta cetan annaba bai fitar da shi ba, cetan waliyai bai fitar da shi ba, cetan malamai bai fitar da shi ba, cetan iyaye bai fitar da shi, cetan yan uwa bai fitar da shi ba, cetan kowa ma bai fitar da shi ba, sai daga ƙarshe a cetan Allah mai rahama aka fitar da shi. Kuma a cikin wannan din ma su ne wanda yake sun shiga wuta, sun mutu a duniya dai suna da imani da bai kwaya zarra ba, da haka suka shiga wuta aka barce da su. Da ƙarshe bayan miliyoyin shekaru aka ce a fitar da su, bayan fitar da su aka ce zai tafi aljanna. Na ƙarshe an wanke shi, an gyara shi, an yi komai da komai, ya dawo hayyacin sa, je ka shiga aljanna. Ba za duk inda kaga empty space kawai ka shiga, zai shigo ciki aljanna ya kara daya kara, duk inda ya je gida sai ya ga sunan mai gidan a rubuce, ya kada ya kada ya kada ya kada, ya ce ya ubangiji wallahi ban ga gida empty ba, duk sun ma mai gidan, duk sun ma mai gidan. A ka je ka dan dada dubawa ne, ya je ya sake dubawa, ya sake dubawa, ya dawo. Sai an haka da shi sau uku, sai Allah ya ce to kaga duniya na ganta, dabin da yake cikin ta in an baka wannan ta ishe kai, ce ha wa gidi irin da ya ba gare ba aboki ma san gaba ne, za ta to an ninka maka sau goma, an ninka maka sau goma. To idan walakaccen in aljanna za a ba shi duniyar nan sau goma, to dauke shi a hakan ne. aka ce an bashi ninkin ta sau goma ko to sauran kuma fa ina yan gaba gaba ya ne kake tsammanin fadin aljanna yake ne ka in dai wannan za a bi a mutun daya shi shi kadai ya ba abin nan sannan duk yawan yan wuta ma an ce kowa yana da gida a aljannar kuma an dai ba an kara musu akai yan aljanna to idan Allah madaukakin sarki yace zai yi haka a wajen sawabi to Allah madaukakin sarki mai iko ne akan sa innahu la kadir saboda me inna ma amruhu idha arada sha'an yaqula lahu kun fayakun shikenan in ya ga dama sai aljannar irin ta trillion din ta kawai abin ya zama ne sai ya zama ba don babu iyaka a iyaka inda kai baka sani din ba Allah kadai ya san wata kenan iyakar in har akwai ta haka kuma a bangaren azaba in ka je da ake maganan azaba a cikin wutan jahannama to a hankalce rai ba zai iya daukan wannan ba ba zai iya daukan wannan ko ga duniyar nan yanzu wuta ta takin ta fama bal mutum yana tsakiyar ta minti 15 ya mutu to amma a can sai kaga ana maganar garwashin wuta ɗaya an kawo shi duniya zai kone duniyar baki ɗinta garwashin wuta guda ɗaya zai kone duniya baki ɗinta amma kuma zaka za a sa mutum ba akan garwashin ba a tsakiyar wutan kuma a rufe kuma still mutum yana raye kaga wato kenan kuma ba shekara ɗaya ba ba goma ba ba 20 ba miliyan ba to Allah madaukakin sarki yana da iko kuma akan wannan shine sai ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai malamai suka ce min sawabin wa iqabin illa da yake zai bayar duk abin da ya fadan zai bayar idan ukuba ce da azaba duk abin da yake din Allah yana da iko akan zartar da wannan abu to mu je mala
ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
الله مرحبا كنت لكي تقول الله جماعة كسورة راكو جوة مغانا إنهم تيوى سوسوا منافقين ينظر من دعو مدينة سو منافقين يسنون صدورهم سنواتو كده boye kirzan su lestaku minhu dan su buya minhu a gare shi shiwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam in sun ga annabi sai sun koyar da haka don su dan kebance su wuce wai ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya musu wata magana ta imani ba sa son wato kenan ya musu da'awan addinin musulunci ba sa son ya nuna musu wata gaskiyar da ba sa son binta saboda in ba ku haɗu ma shi kenan ko to ba sa so saboda haka shi yasa in sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rufe gaban su sai su rufe kidin su kuma sai su jawo turan su ma su rufe yana ce Allah ku saurara ku je yana sanshi wanda su yaba hun lokacin da suke jawo sufan su su rufe suna da biya sun ci kara da annabi sallallahu alaihi wasallam su dan jari su rufe su wuce don kar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan su ba san cewa ya alau mafi mai suruna mai yulununa ba ba san cewa Allah madaukakin sarki abinda suka fitar a fili ya san shi abinda suka muka bayyana shi suka boye shi ya sani don da suka a fili da wanda suka sai sun tafi sai sa sai wa daga abinda ya aiki da kira shi sai ko ya kai haka da sauran su da haka babu abinda zai koya wa Allah madaukakin sarki akan su Abdullahi dan babba zai ke cewa ya kuna sudurahum ai wato kenan min ash-shahana'i wal adawa saboda tsananin kiyayya da gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke rufe fuskar su karma ay arba wato kenan ballantana ay magana shi wai haruna kilafahu koda sun zo sun tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su nuna kamar suna tare da shi dama izala kul ladina amanu qalu amanna idza kala ila shahidini qalu inna ma'akum ko wa gaba sai musa a inna ma nuqudu wa nal'ab kawai sai su yi annabi sallallahu alaihi wasallam dadin magana amma kuma ba haka ne a cikin zuciyarsu ba wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka akan halatun azmin shirik ya kasance mutum ne mai dadin magana mai iya magana da iya tsari in ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi abubuwa kamar musulmi ne shi kamar ya yarda da komai sai ya tattare ya tafi a bisa alhali kuma bai yi imani ba malamu jadi ya ce a wato ta tauka akan wato kenan a gare su ne saboda shakka da suke da shi akan wato kenan addinin musulunci in sun zo su sai suna Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sun musulunta saboda a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana zai iya convince din su sai da gaskiya ne amma shakka da take cikin zuciyarsu mun yi magana a kwanakin ba cewa daya daga cikin wato kenan manyan cututtukan zuciya shine akwai shakka da aka shakka da take da su in sun koma kuma sai ta saki mai da su wato kenan cikin wato gidan kafirci sai ta kuma da su cikin kafirci wani malamai suka ce nazalat fi ba'dil munafiqina wannan aya ta sauka akan wasu daga cikin munafikai ne wanda yake kana idza marra bin nabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da yazo zai wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam kanna sadarahu wa zaharu sai rufe gaban sai rufe fuskarsa ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ganshi ba wa ta'ta rasahu wa gatta wajahu sai sun koyar da kansa lallabe kansa sai ya wuce baya so sai arba da annabi sallallahu alaihi wasallam likai raya nafin annabi sallallahu alaihi wasallama fa yad'uhu ila al-imani saboda makar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi ballantana ma yace zai kira shi zuwa ga imani ballantana ya convince din sa baya so ai convince din sa a gane da shi musulunci shine ya bina kun gane wannan yawa idan mutun zafin akida yayi yawa a cikin zuciyarsa wannan lokacin mutun yakan faru da irin wannan kaga mutanen maka suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika famdira lana hidayata min as-sama'i Allah indai wannan alqur'ani shine gaskiya da yazo da gurinka ba ma san mu fahimce shi kamar ruwan tsakankanin azaba daga sama auti nabi azabin alim ko yawa ko a irin zamanin mu na yanzu nan idan mutum ya samu wani malami irin na zamanin ne yanzu wanda ya malamin yana nan da ransa kowa ya san lokacin kuruciyarsa ya san me yana nan da ransa bai mutu ba sai ka je na cewa wai idan dai Allah zai sa ya gane kurkuren wannan malamin nasa gara ma ya mutu kafin ya ba mutu saboda kowane irin kuskure yake a kansa shi ya yarda ya bi blindly saboda malamin kawai yayi masa dan haka duk abinda malamin yazo da shi sawa'un gaskiya ne sawa'un ba gaskiya bane wannan yayi masa to kaga irin wayannan su ma wannan suna daga cikin masu wannan akidan annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu ba don haka ba sa son ma ya arba da shi ballantana ya gamsar da su akan abinda yake da'awa wato kenan akan sa saboda haka ba su bukatun sun gashi sai su lullube kansu wato kenan su buya wato kenan ba sa son sauraron duk abinda ma zai zo da shi to shine Allah madaukakin sarki yake cewa ai in sun buya ma su sani cewa Allah madaukakin sarki ya san ma yusirruna wa ma yu'linuna duk abinda suke bala a sirri ya sani abinda ko suke bayyanawa ya sani wasu malaman tafsiri suka ce a ta sauka akan wasu gungu ne na mutane munafikai a Madina wanda su kuma za su taru a cikin gida su yi shawara su boye su zartar da abinda za su zartar na munafirci da yana su cuci addinin musulunci in sun fito kuma sai su zo su haɗu da musulmi su nuna musu wato kenan kamar suna tare da su don haka abinda suka yi a cikin gida a boye da wanda suka zo suka fito suna faɗa ko ya yi taliyin ko bai yi taliyin ba sun manta da cewa Allah madaukakin sarki yana sanar da wannan innahu alima lalle Allah madaukakin sarki masani ne bi zati sudur da abin da yake cikin kirazan mutane duk abin da darasa cikin zuciyar mutum to Allah madaukakin sarki ya san shi tun kafin ya masa darasin a cikin zuciyarsa kuma min dabbati
wa ma min dabbati fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin
Allah madaukakin sarki cewa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba wato kenan a ban kasan nan ma dinnan nafiya ce min din kuma za yi dace asalin sa shine wa ma dabbatin fil ardi babu wata dabba a ban kasa illa alallahi rizqu fa ce abincinta da dawainiyanta a gurin Allah madaukakin sarki yake duk abin da ka gani a ban kasan nan abin da zai ci ya sha na yau da na gobe duna Allah madaukakin sarki ne Allah shi yake kula da wannan kaga dan adam mu ne aka fara taklifi don aka daura mu muje mu nemi abincin mu kuma mu ne muke da hadama don aka zamu iba mu tara amma sauran annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi rizqukum kama rizqut tayr da Allah zai sa ku yi tawakkuli a Allah ku dogara ga Allah yanda ya cancanta haqqa tawakkulihi ko wallahi da Allah ya arzuta ku da abincin da za ku ci a kullum kama yarzuku tayyib kamar yadda yake arzu su tagadu kimasan za ku yi sammako da lankwashashen ciki mana babu komai a cikin ku wata ruhu bitana za ku dawo da kumburarren ciki mana kun ci kullum Allah madaukakin sarki ya dauki dawainan zai takafuli abinda za ku ci kaga su zai ba ruwansu za su fita su je su da safe su je su nema kuma Allah zai ba su alanna kuma za su dawo gida hankali za ku ci in ya je cika cikin sa in buhu 50 ne ma zai tafi ya bar shi a gurin ba ruwan sa ba zai dauke a kallafa masa wannan ba zai dawo gida abin gobe ya tafi in bai samu anan bai je wani gudi zai samu to ba ma tsuntsu ne kadai ba sauran dabbobin jeji haka suke yanzu da zaki zai zo ya kada raƙumin jeji ko ya kada jakin jeji ko wani barewa in ya ce koshe ya je galgala abin da zai galgala annan zai barna ma in ga ya dawo nan sai lokacin da kuma ya sake jin yunwa in da ba sake jin yunwa ba zai bar dauki ba abin da zai dauka abu in banda dan adam da tururuwa ni wa yake tana da abinci ne kam dan adam da tururuwa wa yake tana da abinci mu ne kawai muke tana da ka duba tsuntsaye a ciki kifaye a cikin ruwa ka duba su gyare su fari su kwadi ka duba tana da take cikin kasa Allah madaukakin sarki kullun zai bata abin da zata ci maciji a cikin jeji yana yawan sa kullun Allah madaukakin sarki zai bashi abin da zai ci kowane irin kwaro da ka sani ma min dabbati fil ardi illa Allah rizquha duk wata dabba da ka sani abincinta Allah madaukakin sarki shi a kansa yake kullun da safa zai basu ko bata da lafiya zai kawo mata abin da zata ci hakan nan yanda tsarin yake kenan wa la musaqarraha kuma Allah madaukakin sarki ya san wato kenan wurin matabbatarta matabbatarta ai ma'ana Allah madaukakin sarki ya san wato kenan wasu malamai suka ce mustaqarraha matabbatarta a cikin mahaifa musaudaha kuma wato kenan bayan ta fito a cikin mahaifa Allah madaukakin sarki ya san wannan wasu malamai suka ce mustaqarraha ya san inda take zuwa wato kenan ta yi ni musaudaha kuma inda take zuwa wato kenan ta kwana duk Allah madaukakin sarki ya san wannan Allah madaukakin sarki ya san duk inda dabba za ta je ta huta ya san kuma inda za ta ci koma ta kwana ya san wannan ya kula da su a hannunsa suke shine mai daukan dawainiyar su dan haka haka ma dan adam din yanzu ne wannan kan ai a cikin mutanen ma za mu iya ganin sa practical ni Abu Zar ya taba aje kudi ne Abu Zar al-Ghifari ya taba aje kudi bai taba kwana da kwandala ba tunda aka saukar da wallazina yaknuzuna dhahaba wal fiddata wala yafiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi adhabin ali wallahi Abu Zar bai taba kwana da kwandala ba bai taba kwana da kuma abinci a gidansa ba in dai na ci ne yace iyaka na cikin sa wallahi zai fitar da shi sauran wata rana wani daga cikin khalifa ya taba jada barsa sai bayan wato da daddare an ana kokarin kokkomawa shiga gida a shiga gida ya bada dinari 1000 yace akai Abu Zar al-Ghifari duka ba ta dauke aka kai masa ana sallan asuba aka ce yaranka je ka ce mistake aka yi mistake aka yi to raga ya ce akar wallahi wallahi tallahi an sai ko na mistake aka yi ba aka ce na kawo ba yace wai haka inna ma karajat ba adaka yace miskin da kai ai kana fita kudin yana fita fahimta abin da zamu yi da shi dama mun riga mun tuntu ka cikin mu wallahi kana fita amma ka ce masa ya hakuri randa Allah ya ba mu zamu biya eh wai a tabbatar da cewa da gaske ne bayya ka wannan da kudi kuma Abu Zar ya rayu ya rayu hatta lokacin da koma razata haka yaje ya rayu kuma a cikin da kun mun nama zaka ga haka tana faruwa amma mu da muka sa hankoran sai mun tara to ana inda matsala take Allah madaukakin sarki ya takaffulin komai amma wato kenan ya danganta ga tawakkali da wato kenan Allah madaukakin sarki ya sawa dan adam saboda haka Allah madaukakin sarki ya san mustaqarra hawa masawdaha wasu malamai suka ce al mawdu alladhi tamutu fihi wa tudfan mustaqar wurin rayuwa mustauda inda dabba za ta mutu shine wato kenan mustauda da dai sauran maganganu da yawa ma'ana dai Allah madaukakin sarki ya san inda mutum inda kowace dabba faɗi tashinta a rayuwarta har ya zuwa mutuwanta Allah madaukakin sarki ya san wannan kullun kowanne daga cikin su abincin sa da aka tsara masa a iyakar rayuwarsa yana nan a rubuce fi kitabin mubinin cikin littafi wanda yake mai bayanin abubuwa dalla dalla shine wato kenan lauhil mahfuz kenan kafin ka zo duniya an rubuta duk abin da zaka mallaka dan haka cikin abin da ko a cikin zabura ta Dauda mai kula yake ce ya ibn adam alimta anna rizqa maqsumun fal hirsu limadha ya kai dan adam ai ka san arziki ka riga araba shi tun kafin ka zo duniyar nan to ni kwadayin na menene kam hankoran na menene mala ali na mangi yace baka kasa isa rabonka baka ketare arzikinka saboda haka duk abin da Allah ya zaka mallaka an riga an rubuta shi wallahi zaka mallake shi abinda ko ba zaka mallake shi ba to ba zaka mallake shi ba idan kai hakuri abinda zaka mallaka zai zo maka ta hanyar halal ba sai ka je ka nemo shi ta hanyar haram ba malamai sun sha mana bayani sau da yawa mutum zai tafi ya je nemi abu ta hanyar haram da yayi hakuri the same wannan abin zai zo same shi wato kenan ta hanyar halal tunda an riga an kaddara abin zai shigo hannunsa wallahi sai ya shigo amma ka ji ka hankuri hankuro ka bige wannan ka kashe wannan ka tsallaka gidan wannan ka yi mai ka dauko kayan mutane ka zo baya ka zo ya zo ba a ganin ka yanzu ya zama naka ba wallahi tallahi da kai hankuri wannan abin zai zo maka ta hanyar halal a matsayin naka saboda kullum fi kitabin mubin komai yana nan a cikin shi yasa wa'ansu mutane suke hutar rayuwarsu za su yi yan kokarin su a wajen nema amma ba za su shiga cikin haram ba iyaka abin da suka san Allah ya kaddara ya sai same su zai same su zai same su bahaushe yace rabon kwado baya hawa sama saboda kwadon baya iya hawa sama kuma rabon sa ne to wallahi bayan da za a rabon ya hawa sama kuma ko ya hawa sama zai fado yazo ya same shi a inda yake an sha sababa da misalai wasu mutane a Saudiya sun yi aikin haji za su tafi gida suna tattar kaya suka tattaka gaban lantarki irin wannan ba za ta shiga ciki aka sha aka daure sai da aka dauko a cikin jirgi aka kawo aka zo da shi Nigeria yana zuwa nan da aka sance fara sai ta tsalle a ciki za ta mutu ba tana tsalle ta fada can sai ka dangare ya dauka ya cinye kayansa tun daga can har rubuta sai da aka kawo masa to irin waɗannan misalan suna nan ba za su kirgu ba rabon sai ya zo shi
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci samai ya halicci kasa duk wanda ya halicce su fi sittati ayami a cikin kwana 6 sama da kasa Allah madaukakin sarki ya halicce su a kwana 6 ba dan gazawa ba sai dan karantarwa ko musamman a mu ƴaƴan adam a nuna mana yanda zamu rika yin aiki in ka fara ka gobe ka kara jibi ka kara jibi ka kara jibi ka kara har ka kai shi zuwa ga wato kenan yanda za a cimma buri a kansa don haka inda ya ga dama zai yin sa lahaza daya sama da kasan yace kun to ya kunu ko idza qada amran yaqulu kun yakun in Allah nufin kadara abu sai ya ce wa abun ya zamo sai ya zamo amma anan kaga sai ya yi shi a kwana 6 saboda wata hikima da take karkashin wannan wa kana arshu alal ma al'arshin Allah kuma ta kasance wato kenan tana kan ruwa hakan nan Allah madaukakin sarki yayi ai bayyana anna khalqal arshi wal ma qawla khalqil ardi was sama halittar al'arshi da wato kenan halittar ruwa suna nan tun kafin a halicci sama da kasa kafin a yi sama da kasa wato kenan an riga an halicci al'arshi an kuma halicci ruwa sai da yake cewa wa kana arshuhu ay wawu din alhaliya ne halatu kauna arshihi alal ma a daidai lokacin da aka halicci samai da kasa a cikin kwana 6 nan to a lokacin kuma da al'arshin Allah da ruwa wato kenan duk an riga an halicce su wato kenan halittar su ta riga halittar ruwa Allah madaukakin sarki ya tsara haka yanda ya ga dama wa kana arshuhu alal ma me yasa Allah madaukakin sarki ya halicci kwa sama da ƙasa a cikin kwana 6 liyabluwakum don ya jarabe ku ayyukum ahsanu amalan wane ne a cikin ku ya fi kyauta da aiki waye zai aiki wanda yake mai kyau har kullun idan Allah madaukakin sarki yana mana maganar aiki sai ya kace aiki mai kyau ba aiki mai yawa ba tarin aiki ba shine ba a kyawun aiki shine kyawun aiki kuma shine aikin da ya dace da alqur'ani ya dace da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam shine aiki mai kyau ba abin nan ba anan kaga kenan yuyuyu kullun ba shi bane hatta a aiki hatta a jama'a hatta a menene wasu kan ce wai haifa daya gwarzo ko ya fi haifa yuyuyu saboda guda daya shine mai kyau yuyuyun kuma sun zama su da amfani to kaga ba su da amfani to haka nan Allah madaukakin sarki yace yayi haka dan ya jarraba ku ya ga wane ne ma'ana ya halitta samai da kasai ya kawo ku cikin duniya ya jarraba ku ya ga wane ne yafi kyautata aiki shine aikin da ya dace wa tukunin da shari'a wala in kulta amma ya Muhammad da zaka ce innakum mab'usuna min ba'dil maut ku mutanen makka wallahi za a tashe ku ranar tashin alkiyama bayan mutuwa a lokacin da aqidar tashin alkiyama ba ta shiga cikin kokolonsu ba kenan laygunal ladzina kafaru wallahi kafire za su a wannan abin ba zai yiwu ba ina za ila sihir mubin wallahi na sai dai sihiri za a yi mana ya za ya ce mun mutu wai qulul insanu ai za ma mutu la sawfa ukhruju hayyan dan gare ce bayan na mutu kuma dawo da ni da rai ai kaga wannan ba zai yiwu ba Allah ya ce awala yadhkurul insan annaka laganahu min qabl wallahi bai ku shay'an dan adam bai san cewa da ai baya ne muka yi shi kuma yanzu dan ya mutu mu sake dawowa da shi kuma wani abu ne eh har ma saboda tsananin mamaki sai mutum ya dauko kashi ya zo gura Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan za a kana nufin za a tashe shi kenan sai ya dauko kashi ridigegge ya zo gura Annabi sallallahu alaihi wasallam dubi wannan dabba ce ta mutu yau sama da shekara da shekaru gashi nan kashin ma ya fara rubewa shi din kake tsammanin za a tashe shi ya sake dawowa man yuhil izama wa hiya rami aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu yuhil ladzi asha awwala marra wanda yi shi da farko shi zai sake mai da shi saboda dawowa da halitta yafi sauki a gurin Allah madaukakin sarki akan wato kenan kaganza yanzu ba ayyuka na Allah ba ko mu yanzu mutumin da ya kirkiro misali yanda ake fiye wata da ba taɓa yin fiye wata ba sai ya kirkiro fiye wata to sai aka ce sake yin wani fiye wata din ai kaga abu ne mai sauki a gare shi saboda ya san process din to Allah madaukakin sarki kuma ce shi zai abin ya zama ko sai ya zama gara mai fiye wata yanzu Allah lalata wannan fiye wata wannan din kam ya tafi amma zai iya wani makamancin sa amma ubangiji Allah a wannan din ne zai sake dawowa da shi a cikin ikon sa saboda haka Allah madaukakin sarki mai iko ne wato kenan akan wannan akan komai to mu je lokaci to alhamdulillah dan mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa Allah ba mu iko aikatawa abinda muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara ya kuma yafe mana kai malam bello wannan takaddun halin naka
to ai ga wasu ma takacin tilawar qur'ani wacce addu'a ake yi ne kam
addu'a da take bayani akan damuwarka